ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da asubahi iyayena mata a wannan gari mai albarka, garin Kumo Akko Local Government, jihar Gombe, Nigeria, a wannan masallaci na Masjidul Ansar. Yau Talata, 2 ga watan Ramadan, shekara ta 1445 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 12 ga watan 3 shekara ta 2024 a lissafin Turawa. Wannan shine darasinmu na farko a wannan shekara mai albarka, a wannan gari mai albarka ga iyayenmu mata, darussa da muke a watan Ramadan don iyaye mata kadai. Fatanmu Allah ya sa mu fara a sa'a, Allah ya sa mu gama a sa'a, Allah ya ba mu sa'a, kuma ya sa mana albarka a rayuwarmu, mu rayu cikin sa'a. Laifufukanmu da suka gabata a shekarar da ta gabata, ya Allah ka yafe mana, don kai ne mai yafewa. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah ya ce shine mai gafara ga wanda ya yi imani kuma ya aikata aiki na ƙwarai. Fatanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya, cikin iyayenmu mata da muka yi karatu da su bara a nan, wasu suna kabari suna kwanciya yanzu haka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wance da wance da wance da wance, wasu suna zama a gabanmu, wasu suna zama a gefenmu, wasu muna hango su yanzu, yau suna kwanciya cikin kabari. Allah ka yafe musu, ya Allah ka kai musu ladan wannan zaman karatu da muke. Allah mun wani lokacin mu yayi, Allah ka samu samu rahamarka, Allah ka samu samu jin kayinka. To kamar yadda aka saba, ga watan Ramadan ya zo, watan alheri, watan albarka, watan rahama, watan jin kai, watan tausayi, watan tuba. Mu kokari mu ci moriyar wannan wata ta hanyoyi kamar haka. Na farko dai, yin azumin, kowace mace ta yi kokari ta rinka azumi. Yanzu abubuwan da suke faruwa da yawa-yawan mata, ɗan ƙaramin ciki wata ɗaya, ni ba zan yi azumi ba, sha zan yi. Ciki wata biyu, mai gidanki ma bai san da cikin ba. Shagwaba ta yi wa mata yawa. Shayar da yaro, yaron da duka-duka abinda zai sha ba zai miki illa ba, sai ki yin azumi. Ku sani wannan wata yana cike da albarka da alheri, in ma baki ba, wataƙila baɗi kina ƙabari za a yi. Don haka ina wasiya ga iyayena mata, ku rinƙa yin azumi. Duk wacce ta ga tana sharuwa ko tana ciki, ta daure ta yi azumi. Ki daina ruɗuwa da cewa za ki sha azumi ki ciyar. To falalar azumi, falalar Ramadan, addu'a, roƙon Allah, ibada, samun gafara, rahama. Mutane suna azumi ke kina cin abinci, da uzurin da yake karɓaɓɓe da na banza, duka ana kawo da ƴan mata waɗanda girma ya zo musu amma ba su azumi. Idan tsoron Allah yake ƴar uwa budurwa, idan tsoron Allah yake yarinya matashiya, yanzu ya kamata ki addu'a, Allah ya baki gida mai kyau, miji mai kyau, rayuwa mai kyau ingantacciya, ta hanyar yin wannan azumi na Ramadan. Da yawa yau daga cikin ƴan mata, wasu za ku ga ba su azumi. Akwai wanda suke yin ƙaryar al'ada ma a gida, sai su yi uwarsu da ubansu ƙarya cewa suna al'ada, kuma ba su yi. Tsabar shedanci ne da rashin tsoron Allah, ba za a yi azumi ba. Kin ji kunya, kin ji kunya, kin ji kunya, kin girma, kin balaga, kina al'ada, ba ki azumi. Daka a mori wannan azumi ta hanyar yin azumin da kuma halartar wa'azzuka da karatuttuka da ake yi. Ko ina kowane gari za ku akwai tafsirin maza, tafsirin mata. Kamar yadda maza suke cika wurin tafsirin su, kuma ku rinka zuwa ku cika don ku samu sanin Allah da neman yardar Allah da dacewa. Gafarar da Allah yake bayarwa, don kuma ku nema ilimin da malamai suke ta bayarwa, kuma ku karɓa naku ilimin. Rayuwarku kuma ta tana cike da abin tausayi, rayuwarku kuma ta tana cike da abin damuwa. Ku tuna Allah, ku zama kusa da Allah, ku zama kusa da malamai, kuna jin wa'azi, kuna fatawa, su shine rayuwarku za ta yi inganci, ta muku kyau. Don haka ku rinka wannan da sadaka. Wanda Allah ya ce, Allah ya nuna mun wutar jahannama, sai na ga mafi yawancin wanda suke cikinta mata ne. Aka tambaye shi, to me yasa? Yace saboda butulcinsu da kuma ainihin wato rashin godiyar Allah da yawan tala'anta. To ya za a yi magance wannan matsalar? Yace yawan sadaka. Duk wacce take tana son ta shiga aljanna ta yawaita yin sadaka. Da aka ku yawaita yin sadaka da abin da Allah ya baku, kamar yadda annabi ya kwadaitar da ku, kar ku yi sakaci, kada ku yi wasa, kada a bar ku a baya akan neman lahira. Abincin da ke dafawa a gidanki in ka ba almajiri, kada kullum ku yi ta ci ku kadai, daga ku sai mazajen ku sai yayanku, ba ku ba wa baƙo, ba ku ba wa almajiri, ba ku ba mabuƙaci. Ku yawaita rayuwa mai inganci da rayuwa mai daɗi a cikin wannan wata ta hanyar yawan istighfari da tuba, da yawan karatun alqur'ani, da yawan salatin annabi. Duka waɗannan abubuwa ne suke ƙara mutum kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ku sani cewa kuna da rauni, kuma lallai babban abin da zai fitar da ku daga wannan rauni shine kusantar Allah. Wannan ita ce nasiha ta gare ku ta farko da fara wannan karatu. Insha Allah, kuma yadda aka sanar, za mu yi iya ƙoƙari saboda yanayin zafi da ake ciki a Najeriya yau. Za mu rinƙa farawa 8:30, in Allah ya so, yadda mun samu komai, masu mana shiri sun shirya komai, don mu rinƙa tashi da wuri saboda ainihin wato zafin rana. Kuma a tashi da wuri a koma gida a yi shirye-shirye. Kuma muna da ƙa'ida a daina mana surutu, ba karɓan waya, ba buga waya. In hizuwa ku rinka kula kar wata ta zo tana karɓa waya, ko muna magana ana magana ba masu. Ko in hizuwa in za a yi magana a nuna hannu kawai, a ce a yi shiru, kuma ba na so ina magana ana magana. Lallai kar a yi wannan, kamar yadda muka saba duk shekara muna yi. To, darasinmu na farko yau shi ne tarihin matan annabawa. Tarihin matan annabawa. Yaya waɗannan mata na annabawa suka rayu da mazajensu? Akwai na kirki a cikinsu, akwai da ba na kirki ba. Za mu yi bayani akan tarihin matan annabawan na kirkin su matan, don a yi koyi da su. Wanda ba na kirkin ba kuma za mu yi bayani akan su don a guji ɗabi'arsu da halinsu. Za a ga cewa ko da mace annabi ta aura, in ba ta zama ta kirki ba, to kasancewar ta auri annabi ba zai ba ta gidan aljanna ba. Kenan kowa ta nemi gidan aljannanta, a gidan mijinta, da neman yardar Allah ta hanyar yawaita ibada da kusantar Allah. Za ku ji labarin wasu matan ga su mijinsu annabi ne, da annabi suke kwana su tashi, amma kuma suna wuta. In gadan kina matar malami, in baki aikin malami ba, aikin ilimi ba, wuta za ki shiga. Idan mijinki mai taimako ne, mai kaza ne, mutumin kirki ne a gari ana yabansa, in ke baki zama ta kirki ba, ke ma wuta za ki shiga. So ina tausaya miki, ki kama jikinki, ki kama kanki, ki nutsu. Matsayin ɗanki ba zai kai ki aljanna ba in baki ba Allah ba. Haka matsayin babanki ba zai kai ki aljanna ba in baki ba Allah ba. Mata farko da za mu fara magana a kanta ita ce na Hawwa'u. Nana Hawwa'u, sai a rubuta ajiye ko Nana Hawwa'u. Yaushe aka halicci Nana Hawwa? Imam Suddi Allah ya masa rahama yayi riwaya daga malamin shi Abdullahi bin Abbas da Ibn Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai cewa yayin da Allah ya fitar da Iblis shedan daga gidan aljanna ya sanya annabi Adam a cikin gidan aljanna sai ya ci gaba da rayuwa shi kadai a gidan aljanna. Abin da ke so a fahimta ashe annabi Adam ya taba rayuwa shi kadai. Kun san waye annabi Adam? Shine farkon halitta Abul Bashar. To yayi rayuwa ba mata shi kadai a gidan aljanna, shi kadai fa, kowa babu, komai babu. Allah ya girmama shi, aljanna shi kadai a ciki yake sakata ya wala, ba yi da wanda zai dauke kewa da shi, ba wanda zai hira, bai zai je gidan wani ba, bai zai magana da kowa ba. Allah ya ga halin da annabi Adam yake ciki, ya tausiya masa. To abin da yasa bai damu ba, saboda damun ita gidan aljanna an haishi gaba bacin rai ba damuwa. Yanzu kun ga za ku ga wannan abin kamar matsi ne, kamar damuwa ne, amma Allah ya cire duk wanda ya shiga aljanna bai zai gamu da bakin ciki ko bacin rai ko damuwa ba. Da haka ita rayuwarsa Allah ya ga yanayi da halin da yake ciki, sai ya sa masa bacci. Haka Ibn Abbas ya ruwaito, haka Ibn Mas'ud ya ruwaito, kawai sai bacci ya kama annabi Adam. Yana cikin bacci sai Allah ya turo mala'ika ya ce ka je kai mai tiyata, ka ɓare ƙirjinsa, ka ɓare ƙirjinsa, ka ciro mini ƙashin haƙarƙarinsa na ɓangaren hagu guda ɗaya. Wannan ita ce tiyata ta farko da aka yi, ka ɓare ƙirjinsa, ka ciro haƙarƙarin shi ƙwaya ɗaya, ƙashin haƙarƙari, ƙashin zalla, kuma na ɓangaren hagu. Kun san ƙashin haƙarƙari biyu ne, ribs da Turanci, akwai na ɓangaren dama, akwai na ɓangaren hagu. To da Allah ya ɓare ƙirjin annabi Adam, sai aka ɓallo ƙashin haƙarƙarinsa guda ɗaya. Shi yasa malamai suke cewa duk ɗa namiji inda za a buɗe ƙirjinsa, za a duba haƙarƙarinsa, za a ga ƙasusuwan haƙarƙarin dama sun fi yawa da guda ɗaya akan haƙarƙari na hagu. Duk namiji akwai haƙarƙari ƙwaya ɗaya da babu. Kun san nawaye na matarsa ne da za ta kasance tare da shi? Ita kuma ce tana da cikakkun ƙasusuwanta na haƙarƙarinta. Kuma in kina so ki je ki buɗe namijinki ki gani, ki gwada, ko ki ɗan lalime shi wata rana. Ana ganewa? Duka annabi Adam yana bacci. To daga nan ne kuma aka samu cewa idan mutum za a yi masa aikin tiyata sai a sa masa allurar bacci, saboda kai ya ji zafi. Shi ma Allah ya ɗora masa baccin don kada ya ji zafi, kada ya tsorata. Amma ba haka ba, mutum kana kwance kana kallo, ana farke maka, balle maka ƙashin haƙarƙari, sai inda ƙarfinka ya ƙare, wa zai yadda? Shikenan. To daidai wurin sai Allah ya ce mala'iku ku shimfiɗa min nama a wurin, inda aka cire ƙashin haƙarƙarin sai aka shimfiɗa nama a wurin, kawai sai nama su yi tsuro. Sai Allah ya halicci ya halicci na na Hawwa'u da wannan kashin hakarkarin guda daya na Annabi Adam, sai Allah da iko da mulki irin nasa sai ya mayar da wannan kashin ya zama mutum amma kuma mace. Kun san me wannan tarihi yake nunawa? Ashe ita mace daman daga jikin namiji take. Wannan tasa zaki ga mace inda zaman lafiya namijinta kullun tana tare da shi, tana makale da shi, ta kwanta a jikinsa, ta yi masa shagwaba. Mace tana iya yi wa mijinta irin abinda ta yi wa uwarta tana jaririya. Inda zaman lafiya amma da kauna, sai dai mazan wannan zamani Allah zai tsawaki. Wani kan da kin matso ma koranki zai matsa matsani kan karki ta kuran. Amma asali da mun mace tana makale ne a rataye a jikin namiji. Abu na biyu, wannan yasa aka sa soyayya da kauna tsakanin miji da mata. Yanzu wannan ya tsatta ai dole in so ta saboda tawaci. Haka ne? Ido na dole in so shi saboda na jikina ne. To matarka ma ka so ta, ka kaunace ta. Ina maza da suke kyamar matansu? Ina maza da suke wulakanta matansu? Ina maza da suke tuzarta matansu? Ina maza da suke gudun matansu? Ba daidai ba ne. Kun saba wa fitira dabi'a ta halittar ɗan adam ma namiji. Daman ai mace za ta ɗauki kewa ne da shi, shi ma zai ɗauki kewa da ita. Kuma kar ku manta abu na uku, me yasa aka halitta wa Annabi Adam na na Hawwa'u? Saboda yana zaune a gidan aljanna bai da wanda zai ɗauke mai kewa. Ashe wannan yana nuna namiji a cikin gida matarsa ita ce mai ɗauke masa kewa, matarsa ita ce abokiyar hirarsa, matarsa ita ce abokiyar shawararsa. Inda zaman lafiya da ƙaunar juna, haka ya kamata ya zama. Matarsa ita ce abokiyar kwanciyarsa namiji, ita ce abokiyar tashinsa namiji, kai ita ce ma abokiyar tafiyarsa in ta kama. Asali ita fa mace an halicce ta ne ta zama tana kusa da namiji don ta ɗauke masa kewa. Kisa da yarinya ta girma tana zama budurwa, sai ga tana fara tunanin namiji, waye abokin rayuwarta, waye saurayinta, waye bazawarinta, wa za ta rayu da shi. Haka kawai kuma mutum zai zo ya ganta ya ɗauke ta daga gidansu, ba dangin iya ba na baba, ya kai ta gidansa su kwana tare, su ci abinci tare, su yi komai tare, su yi wanka tare, su yi komai. Kuma bata damu ba, haka din daɗi ne. Ai ɗabi'ar halittar ɗan adam ɗin ne haka Allah ya yi. Amma abun tausayi yau al'umma sun canja wannan abun. An zama rayuwar gaba, rayuwar ƙiyayya tsakanin namiji da mace. Rayuwar ba daɗi, rayuwar wayyo Allah na shiga uku. Wallahi kwanan nan wata mace ta ce min, malam ka taimaki rayuwata, ka taimaki ni, malam ina cikin damuwa. Ta mun text ta ce me ya faru, ta ce wallahi malam ji nake zan kashe mijina. Wallahi ka ta gaya mun ko sati biyu ba ai ba. Ta ce malam zan kashe shi, zan kashe shi, wallahi zan, in na ganshi kamar in sa wuka a makogwaron sa in kashe shi. Mijinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ji kuma tarihin da muke faɗa? An canja. Malam ya zalunce ni, malam ya cuce ni, mijina baya sona, malam mijina kullum kuka yake sani, malam mijina kullum bakin ciki yake kulla, malam mijina baya kula da ni, malam bai damu, malam zan kashe shi. Nace da Allah ki hakuri, kar ki kashe shi, ina musulma, kace zan ki kashe mijinki. Maza ku ji tsoron Allah, maza ku rike amanar Allah a kanku, maza ku kula da matanku, ku taimake su, ku agaza musu, ku rufa musu asiri, ku datsa jikinku kamar yadda Allah ya halitta wa Annabi Adam matarsa na na Hawwa'u, aka makale masa ita a jikinsa. Wannan dalilin an halicci na na Hawwa'u daga ƙarshen haƙarƙari na hagun ɗin annabi Adamu. Wannan yasa mace take son namiji, namiji yake son mace, kuma ba aibu bane ba laifi bane in an ga mace tana makale a gindin miji. Wannan abun so ne a kauna. Ke ku da bakiya yin haka kin zama balladazza makale mata ba laifi, mijinki kullun kuna tare, ki sa ido, ki kasa, ki tara, ki tsare, kuna tare. Wata tace zai yi tafiya, tace ga passport ɗina, ni ma imun visa, mu tafi zan raka ka. Ni burge ni tai wannan matar, ku tafi tare. Mazan wannan zamanin in kika bashi yana tafiya shi kadai, ya je ya nemo wata. In ma bai miki visa ba, ya yi wa wata matar banza visa. Maza nawa ne za su yi tafiya sai su dauki matar banza su tafi da ita? Bari in gaya miki, wallahi har Saudiya ana zuwa da matar banza. Umra zai tafi, wallahi zai je wata budurwa ko wata bazawara ko wata matar banza ya dauke ta su tafi da ita, wai ya biya mata umra. Ana yi saboda rashin tsoron Allah, inda Allah ya bada kuɗi bari a amfani da dama a cutar da addini. Da haka makale masa, sunan wa'azin nan me? Makale masa, mijinki ko makale mai, kina tare da shi. In ran sai ɓaci ki ce ba a yi haƙuri mana kai kuwa, ni ko na shiga uku ɗin ran kai ɓaci, ki dan fara yin hawaye ko yaya haka, ko da bai zo ba ki ƙirƙiro shi. Me ya faru? Ki ce wallahi damuwa na shiga saboda na ga ran kai ɓaci. Wannan ita ce rayuwa mai daɗi. Amma ana ta rayuwa da miji kamar rayuwar annabi da kafiri. Wata mata ta ce wallahi malam rabona da miji na yau a shimfiɗa, shekaru barkate ba zan iya irgawa. Ta ce ko a ɗaki ɗaya muke, ina can gadon yana can. In na bi shi sai ya tashi. Ta ce wallahi malam in na je shimfiɗa sai ya sauko kan kujera ya kwana. In bi shi gindin kujerar in ɗan tura nan matsa. Ta ce sai ya daɗa tashi. Sai ya tafi ɗakin yara, in ga ya kashe zance. Na rasa dalilin da ya sa maza suke irin wannan rayuwa da matansu na ƙiyayya da gaba. Wata kuma ita take gudun mijin, ita gwangwasa ƙofa, kai na yi bacci kar ka dame ni, ba ki da kirki, halinki ba yi da kyau. Ko mijinta ya neme ta a shimfiɗa tana masa yanga. Kin shiga uku, annabi ya tsoratar ya yi faɗa ga matan da miji ya neme ta a shimfiɗa ba ta zo ba. Wata kuma ƴar girman kai ne, ba sarakiya ce, sai an neme ta. Sai ya zo yana ta neman ta tukunna, a'a hakkinsa ne, a biya masa hakkinsa, a kula da shi. Tunda ya kawo tattasai da tumatur da albasa da attarugu da citta, ya kawo gero, ya kawo dawa, ya kawo masara, ya ba da kuɗin kitso, ya ba da kuɗin ɗinki, ya kai yara makaranta, ya yi duk abin da zai yi. To ai shi ma kamata a taimaka masa. Allah sa kuna ganewa. To kun san me ya faru? Kawai sai annabi Adam ya farka daga bacci. Mu dawo kan tarihi. Yana farkawa daga bacci, kawai sai ya ga mutum. Da ba dan a cikin aljanna ba ne, da sai tsorata. To Allah ya cire tsoro, ya cire damuwa, ya cire baƙin ciki, ya cire ɓacin rai a cikin aljanna duka babu. Ba tsoro, ba baƙin ciki, ba damuwa. Sai ya ce, a'a, yana dubawa sai daidai kansa, Allah ya ajiye masa ita daidai kansa. Kawai yana jiya sai ya gama ci a kwance ko a zaune. A zaune madaram, shi yana bacci ita kuma tana gadinsa. Wannan yake nuna ashe mace tana kula da mijinta ko da yana kwance yana bacci. A ta mai fifita, da yaro ya zo yana kwala kwano a kori yaron, a hada hayaniya kusa da shi don ya huta. Ya ce, ah, man anti, kefa, wace ce ke? Sai Nana Hawwa'u sai ta ce da shi, imra'a. Wannan shi ne zancen farko da ya fara shiga tsakanin annabi Adam da Nana Hawwa'u. Man anti, wane ne ke? Sai ta ce, imra'atun, ni mace ce. Ya ce, walima khuliqti? Ibn Mas'ud ya ce, sai ya tambaye ta, ya ce, ke? Ke kuma dan me aka halicce ki? sai tace li taskuna ilayya dan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa gare ni. Allahu akbar. Ashe dalilin halittar mace a duniya dan namiji ya samu kwanciyar hankali, dan namiji ya samu me nutsuwa, dan namiji ya samu wato farin rai idan ya shiga bacin rai ya dawo wajen matarsa, idan ya shiga bakin ciki ya dawo wajen matarsa, in ya tsorita ya dawo wajen matarsa. Ya alamin hazo da hali ya sukuna ilaiha, yace to da ya samu wato rashin abokin hira, yanzu Allah ya bashi abokin hira. Inda maza da mata da Allah ya sa sun gane wannan tarihi da wannan kissa, sun gina rayuwarsu kamar yadda Nana Hawwa'u ta rayu da Annabi Adamu, da sun ji dadi. Sai Annabi Adamu sai ya tambayi mala'iku, fa qala lil mala'ika, sai ya tambayi mala'iku, masmuha, me sunan wannan matar? Suka ce sunanta Hawwa da ha, ba Hawwa ba. Kar wani ya zo ce miki Hawwa, a ba Hawwa ba ne, me sunan? Hawwa, ko ba gane ba? Hawwa, ba Hawwa ba, sunanta Hawwa'u. Sai Annabi Adam ya ce wa mala'iku, walima summiyat Hawwa, me yasa aka ce da ita Hawwa'u? Qalu li annaha khuliqat min shay'in hayy, mala'iku suka ce da Annabi Adam, saboda an halicce ta ne da wani abu wanda yake rayayye, an halicce ta ne daga wani abu rayayye. Tabbas an halicci Nana Hawwa'u ne daga rayayye, shine Annabi Adam. Kun ji abin da ya faru yanzu? Kun ji labarin yaya Allah ya halicci Nana Hawwa'u ko? To sai ku shirye tambaya. Kuma zan iya yin tambaya in ce ba ni labarin yaya aka halicci Hawwa'u daga hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wanda suka ruwaito hadisin kenan. Yanzu an gane, kowa ta gane yaya aka halicci Hawwa'u ko? Abu na biyu, meye dalilin halittar ƙyamace? Me yasa ma Allah ya halicci ƙyamace farkon halitta? Saboda hidimar miji, saboda miji ya samu ɗauke kewa da ita, saboda rayuwa ta soyayya da ƙauna da jin daɗi, saboda kai hira da matarka, saboda ka faranta mata ta faranta maka. Sannan kuma ku lura da wani abu, da Annabi Adam ya tashi ya ƙyamace ta, ya ce ni ba na so, a'a, to bai kamata namiji ya rinka ƙyama yana gudun matarsa da iyalin shi ba. Ku riƙe wannan darasin. Riwaya ta tabbata daga Abdullahi dan Umar, daga Abdullahi dan Abbas, yace Allah ya ba'atha Allahu jundan min al-mala'ika, Allah ya turo runduna ta mala'iku, suka ɗauki Annabi Adam, suka ɗauki Nana Hawwa, aka ɗauke su alayhi assalam, aka ɗauke su akan gado na zinari, kamar yadda ake ɗaukan masu mulki, kamar tuhmalul muluk. Allah ya yi aike ya ce a zo a ɗauke su da miji da mata kenan. Daga nan muna da Nana Hawwa'u ta zama mata Annabi Adam, kawai suka tunda a jikinsa take kawai. Allah ya haɗa su, suka ci gaba da rayuwa, don a koya min ni da ke. Aka ɗauke ta, aka ɗauke shi, aka sa musu sutura ta haske, Allahu akbar, walibasuhuma nur, suturar tasu haske ne sutura. Allah ya san yayayi, ya sanya musu sutura ta haske, ga zinari, ga yakuti, ga lu'lu'i. Suka ɗauke suka sa su a gidan aljanna. Kenan wannan kissa da ta faru a wannan riwayar ta Ibnu Abbas da riwayar Ibnu Umar. Kenan an halicci Nana Hawwa'u, daga baya aka ɗauko tada ita da annabi Adam aka sasu aljanna. Hada al-khabar yadullu ala anna Hawwa'u khuliqat qabla idkhali Adam al-janna. Wannan riwayar ta Ibn Abbas da Ibn Umar yana nuna cewa an halicci na Hawwa'u ne kafin annabi Adam ya shiga aljanna. Daya kuma ta farkon da muka karanta ta Ibn Mas'ud da Ibn Abbas yana nuna cewa an halicci na Hawwa'u ne ita ma a cikin gidan aljanna. To wannan in kun zo karanta tarihin halittar na Hawwa'u, to duka malamai sun yi wannan magana. Wasu sun yi bayani an halicci na Hawwa'u kafin a shigar da annabi Adam aljanna. A wasu riwayoyin kuma suna nuna an halicci na Hawwa'u a cikin gidan aljanna. Wallahu a'lam bil haqiqati. Zawjaha da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, matarsa ko zawj ita ce Hawwa'u. Allah ya ce allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah Ubangiji da ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine annabi Adam. Wa khalaqa minha, ya halitta daga wannan ran zawjaha, matar wato ran shine annabi Adam. Wace ce matar? Hawwa'u. Wannan malamai sun yi ittifaki, ba wani malamin da ya sabani yace ai matar annabi Adam ba Hawwa'u bane, ko a ce Bilkisu ne, ko a ce Maryam ne, ko a ce Zainab ne, ko a ce a duk duniya kawai an yarda wace ce matar annabi Adam? Hawwa'u. Ko yarinya karama kina tambayin ta waye matar annabi Adam? Hawwa'u. Kai, ya kamata a ce a cikin ƴaƴanki akwai mai suna Hawwa'u. Hawwa'u mai babban suna kenan, suna ne mai kyau. In ma baki zama Hawwa'u ba, to ya kamata yar da Allah zai baki ta farko ki sa mata suna mai Hawwa'u. Allah ya yi Hawwa'u albarka. Duk wata Hawwa'u Allah ya mata albarka. To waɗanda ba Hawwa'un ba ma Allah ya musu albarka. A cikin suratul A'raf Allah ya ce wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Dai bayani Allah ya bashi matarsa dan ya samu sukuni. Ina maimaita miki, an hada ki da mijinki ne dan kwanci hankali da soyayya. Aure manufarsa shine kwanci hankali da soyayya. Da haka iyaye, in za ku hada aure, ku tabbatar kun gina wannan al'amari a cikin gidan auren ƴaƴanku, kwanciyar hankali da soyayya. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يناتشين آيوين الله تبارك وتعالى يهل التاموك دقا غريكو ما تائرنك كان هذا إدو بي كان هذا إدو بي حنو بي حننك بي tana ji kana ji, tana kallo kana kallo, tana ci kana ci, kana tana sha kana ja. Allah bai halitta dan adam yace ka je ka aure jaka ba. Yanzu da an ce mutum matarsa jaka ne, ai za su share kici da ita jaka, ko a ce ka je ka aure wata saniya mai kaho ta ta soki ka, ko a ce mutum yaje ya aure zakanya a ce ka je ka nemi zakanya ita ce matarka. A wani Allah cikin hikimarsa sai halitta mana ƴan uwanmu jinsinmu mata ɗan adam, sai muka je muka aure su don mu samu sukuni, hankalinka ya kwanta. Yanzu idan kika zo kina tafiya ko a cikin daji, sai kika samu taron mutane, ƴan uwanki mutane, sai ki ji daɗi. Amma yaya in kika zo kina a cikin daji sai kika ga kuraye da zakuna, aka ce ki zauna a ciki, za ki ji samu sukuni? A'a. To me yasa aka sa a zauna a gidan aure da ɗan uwa namiji ko ƴar uwa mace don a samu sukuni? Zaki da yana ce ka ai wance ta samu sukuni, shine liyaskuna ilayha, hankali ya kwanta. Allah ka ba mu kwanciyar hankali a gidajenmu. Wani ya ce, to, muna dai jin ayoyi da hadisai kan, kuma ni kan matata ai kamar shedani a take. Yaji ce, citta ce, masifa ce. Ya ce, ba hutu, bala'i, goma da ɗari, 40 ɗin banza. Kin canza tsarin rayuwa indai kike bukanta wa mijinki. Kin canza tsarin Allah indai kike kulla wa mijinki bakin ciki da bacin rai da hawan jini da ciwon zuciya. Wallahi baki kyauta ba. Wani yana taramewa yana lalacewa saboda bala'in da matarsa take mai. Ko kun sani iyayena mata, ko kun sani akwai matan da su suka sa mazajensu hawan jini. Tashin hankali, rashin nutsuwa, rashin sukuni, ai dai maka bala'i a gida. Ka fita rana ta gasa ka, ka dawo gidanka kuma matarka ta gasa ka. Ko balangu bai kai ka shan gashi ba. Ba daɗi, musamman irin wannan lokaci da namiji yana buƙatar mace da za ta kula da shi. Namiji yana buƙatar mace da za ta faranta mai rai. Namiji yana buƙatar matar da za ta shimfiɗa masa ingantacciyar rayuwa. Ka zo gidanka ba ka da kokobo amma kai ta bacci da munshari, hankalinka a kwance, ba kuɗin cefane amma matarka ba ta tayar da hankali ba. Irin waɗannan matan ake nema, ba masu bala'i da masifa ba. Ka zo gidanka ka ji cewa ya fi maka hotel saboda an shimfiɗa ma komai, matarka ta ɗauke maka komai, ba ka sha'awan wata a duniya sai matarka, saboda duk abin da ake nema tana maka, tana kula da kai. Amma ya zama yau namiji bai da abokin shawara sai wata ƙawarsa a waje, mijinki baya shawara da ke ko baki damu ba, mijinki baya tattaunawa da ke ko baki damu ba, mijinki baya baki ajiya sai a waje yake kaiwa ko ya kai gidan yarsa ko ƙanwarsa. Ashe ke gafiya ce sarkin jido, ba kwa zama inuwa ɗaya da miji. Wallahi wata mata ta ce min, malam, mijinmu ba ma ganin dariyarsa. In muka ji dariya to a kofar gida yake, abokanansa sun zo suna gira, amma da ya shigo gida turkuna yake. Ibatare kina magana ce ke ba na sarshi hankali shiru. Haka ake rayuwar. Sai ka ce soja da barawo, ku gyara gidajenku ku samu kwanciyar hankali. Rayuwar duniyar nan gajeriya ce, mata'ul ghurur ce, mata'ul qalilun ne rayuwa ce, dan jin daɗi ne gajere. In ka kuskura ka duro a duniya baka samu matar kwarai ba, babu jin daɗin rayuwa da kai da iyalinka. Wallahi ba za ka taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba. Kuma wallahi daga saka hularka za a gane, daga saka rigarka za a gane, daga fuskarka za a gane cewa baka ci sa'ar mata ba. Haka ke ma in kika zama sababin mulakanta miji ko tozarta shi, Allah bai baki ba. Kuna da hali mata na karkata. Zalla fala innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. An halicci mace ne daga karkataccen kashi. Mafi karkatan kashin nan shine na sama. Wanne ne kashin? Kashin da na gaya muku da kashin Annabi Adam. Ashe ta saman na hagun din aka balle. Shine yafi nadewa a nade, har kashin yake a nade. Kisa ita ma mace kullun za ka ganta a nade sai an yi hakuri. Shi kuma wannan hadisin da yake nuna mana duk wanda yake mu'amala da mace to wallahi sai ya hakuri da ita. Ko kuma ba wani ana fadan hadisin ne dan a shagwaba ku kuje ku kama shagwaba da tsiya ba. Dan wata mata ta ce, "Eh, ai Annabi ma ya ce ni ka ba karkace nake." Baki kyauta ba wallahi. Annabin ba ai certificate ya baki ki zama karkatacciya ba. Gata ake miki cewa mai gidanki ya dan daga miki kafa. In mahaifiyarka ce mace wallahi sai kai hakuri da ita, saboda innal mar'ata khuliqat min dhila. Za ta yi ta zuwa maka da wasu abubuwa. Mahaifiyarka ce sai kai hakuri da ita. In matar babanka ne dole sai kai hakuri da ita. Innal mar'ata khuliqat min dhila. In kanwarka ce mace za ta yi ta buga maka kai. In yarka ce mace aka in matarka ce uwa uba. malam ka kwana ka tashi da matarka, ka kwana ka tashi da ita, ka kwana ka tashi da ita, amma tana sama ciwon kai ko jiya. Wani bawan Allah ya kira ni ya ce, malam ina da damuwa. Na ce, me damuwa? Ya ce, wallahi malam, matata ga motar hawa, ga gidan zama, ga abinci, ga abin sha, ga sutura, duk wani abu da zan iya yalwata mata na rayuwa ina yalwata mata. Amma ya ce, malam, ta yi mugure na ne. In na ce ai abu, sai ta ce ba zan yi ba. Yan yi zuwa a kai mana ziyara can wajen can, wajen motar nan akwai wata ƙungiya ga ta can an kafa. Yace in nace tai sai tace ba zan yi ba. Yace malam na kasa ganewa, gashi an ci gamu da wa'azi, an ce mu yi ta hakuri da su. Yace me ye nayi? Ni na bada ci, na bada sha, na bada kaza, na ba. Yace tace amma wallahi ina buɗe baki in ce ayi kaza, sai tace ba zan yi ba. Yace malam na rasa yanda zan ta kukuye ta, in wullar da ita ne, in zuba ta da duka ne, na rasa yanda zan da ita. Wallahi wata fatawarin aka maka sai ka rasa ma me zaka ce kai ma. Haka ne ta kewaye kewaye dan rufa wannan mata asiri, kada auren ce mutu, dan da na zuga shi a lokacin sallamar ta zai wallahi. Amma na san halinku, nace ka bincika, wata kila akwai abin da kake mata ba ta so, ba ta jin dadi. Mace shu'umar halitta ce. In kin ga mace ta raina namiji, to dole akwai sababi. Kuma kai da kai nake, ka mai da hankali. Wani yakan ce, to ba ta rasa ci ba, ba ta rasa sha ba, ga abun hawa, ga gidan zama. Akwai dalilin da zai sa mace kuma ta raina ka. Dabi'a ta ce. Da haka duk namijin da bai karanta halin mace ba, to zai sha wahala. Wataƙila kana mata wannan gaba ɗaya, amma kuma ka raina iyayenta. Da ci da sha da gurin zama da komai da abinci. Amma ita ta girga ta karanta cewa ba ka ganin mutuncin iyayenta. To gaskiya kar kai mamaki, kai ma an ka ba ta umarni ba za ta bi ba. Duk da ya kamata ta yi maɗa, ya kamata ta bi ka, ya kamata ta kyautata maka. To kaga wannan wani wata cuta ne internally, tana faruwa ta ciki, baka sani ba. Abu na biyu, ba mamaki waɗannan buƙatu na gida kana bayarwa, amma akwai buƙatar ta kanta ba ka yi mata. Wataƙila tana neman a kai ta gida unguwa, ka hana. Kai kam ka ba da ci, ka ba da sha, ga ƙaton gida, ga motar hawa, ga komai. Amma ba ka barin ta je gida ta gaida iyayenta, ko ta je gidan ƙawayenta a yi zumunci. Ko ɗan haihuwa, ko ɗan suna aka yi, kai kana hana ta. Ina shaida muku sani, wallahi duk mazan da suke da irin wannan tsaron da matsayewa mace, to sai sun samu matsala da matan. Ai shari'a ba cewa ta yi kwata-kwata kar ta fita ba. A'a, ta fita amma da ƙa'ida. Kar ya yi yawa, kar ya wuce ƙa'ida. Amma mutum ya riƙe mace kyam. An aurar da ƙanwarta, uwa ɗaya uba ɗaya, ka hana. Yatta uwa ɗaya uba ɗaya ta yi ciwo asibiti wajen wata uku, ana zuwa gaishe ta, kai kuma wai kai ustaz ne, wai mai addini, ka hana ta je ta gaisuwa. Wata ta ce, malam, mutumin nan bai da mutunci. Na ce, me ya faru? Ta ce, ubana ya kwanta a gadon asibiti, nayi wai shi mai addini, wai ustaz, wai ba zan je ba. Ta ce, babana ya ta aiko, ya ce, yanzu wance ba za ki zo ba sai na mutu. Tayi mai gina yana, wallahi ana ba ku labarin abin da wasu mazajen suke a gidajensu. Wallahi kare ba zai ci ba. Ba su da kirki su ma maza. Addini ne wannan? Wace aya, wace hadisi ta ce wai ka hana matarka ta je ta gaida ubanta? Ni gido na, ni ba a yau, ni ba na son yawan fita. Ubanta? Uwarta tana jinya ba lafiya? Ba za ka kai ta ba, kuma ba za ka ba ta dama ta je ba? Za a aurar da ƙanwata, ko ƙanwata ta haihu, wani abin arziki ya samu a gida, za a haɗu, ƴan dangi sun haɗu, kai ai ustaz ne. Shi yasa wannan yasa wasu matan ba sa auren ustazan. Wallahi, kuma wannan nan ɓata sunan ustazan suke yi. So ake matinka ta fita da hijabi, da lulluɓe jiki, da mutunci, da kima, ka ba ta ka'ida ta fita. وقرن في بيوتكن ده aka ce wala tabarrujun qur'ani yayi bayani yace wala tabarrujun tabarrujal jahiliyyati al-ula tabarruji na jahiliya aka hana
amma ba fita na musulunci ba. To kin ga wannan dalili ne zai sa koda da ci da sha da komai sai kiga mace tana jin haushin mijinta tana raina shi. Shi ma in yace tai wani abu sai ta ce ba za ta yi ba, saboda ai ita ma ta nemo ta bukata yaki. Ba cewa ne ya halatta ba, ba cewa ne kuma ta yi ba. Ina faɗa ne saboda alƙalai masu alƙalancin harkar mata da iyaye, duk lokacin da kika ga yarki mijinta yana yawan kawo kukanta, to akwai wani abu daga cikin wannan abubuwan na masu zagin iyaye. Bini-bini wani abu ya faru kawai sai ya zagi uwarki a gabanki, ko ya zagi babanki a gabanki, ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali da matarka ba, kuma ba lallai ta yi maka da'a ba. Duk wata matar kirki ta san ubanta ya fi mijinta, kuma uwarta ta fi mijinta. Saboda ana iya rabuwa da miji a canja shi, amma ba a iya canja uba, ba a canja uwa. Da haka ba daidai ba ne mutum ya zo yana cin mutuncin iyayen matarsa a gaban shi. In an maka laifi ka faɗi abin da aka yi maka ka huce, ku je ku sulhunta. Amma ka rinka zagin iyayenta a gabanta, wallahi wannan ba addini ba ne. Sam-sam. To uwa uba kuma akwai mazajen da sun yi komai ba abin da bai yi ba a zahiri. Yana taimakon danginki, ya taimaki mamanki, ya taimaki babanki, wataƙila ya kai su umra, ya kai musu kaza, ya ba su abinci, ya yi musu duk abin da zai musu. Amma kuma matar ba ta yi wa mijin ladabi da biyayya, tana ƙin bin umarni. Kun san me dalili? Baya iya gamsar da ita a shimfiɗa. Mai rauni ne. Shi kuma wannan ya sababi da yawa. Ko dai bai da lafiya cikakkiya? An tsare ta, ba za ta fita ba, ba za ta je ko ina ba, kai ne mijinta. Amma kuma ba za ka iya biya mata buƙatarta ba. Wannan ma yakan sa mace ta raina namiji. Rashin biya mata buƙatarta, rashin gamsar da ita. Hakkinta ne dole ka bata. Kamar yadda kai ma in ta guje maka, za ka ji ba daɗi, har ma kai tunanin bari ka ƙara aure saboda ba ka samun biyan buƙatarka, to ita fa da ba ta da ƴancin ta auri miji guda biyu a lokaci guda. Zalunci ne wannan, ko kuma miji mai yawan yawo baya zama. Shi ma matarsa tana iya raina shi in ba yayi da gaske ba. Ina gaya muku sababin da yasa ake samun conflict, rashin nutsuwa da saɓani a cikin gidajen ma'aurata ne, wanda zahirin ba abu ne na fili da zaka iya fahimta ba, wanda sai wanda ya ƙware ya san mu'amalar zamantakewar aure da miji da mata zai iya gano wannan abu. Kullun yawo yake. Wata mata ta ce, haba malam, wannan neman kuɗin haka ake yi? Kullum baka da miji, kullum mijina baya iya sati biyu, kuma mu biyu mu uku. In yazo wannan ya mata kwana ɗaya, wannan ya mata kwana biyu, shikenan ya tafi. Kullum yana yawo a sama, sai ka ce tsuntsu. Kuma malam mun yi rinka tafiya da ɗaya daga cikin mu yaƙi. Ga gida ya bamu, ga abinci ya bamu, ga motar hawa, ga yara, komai a cikin yalwa. Amma malam gaskiya muna da rashin miji. Da haka ake samun rikici. Shi bai gane ba, shi yana ganin shi mai kuɗi ne, shi mai kaza ne. Da haka maza masu yawon neman abinci, maza masu international business, maza masu tafiye-tafiye, ku sani akwai haƙƙin matanku a shari'a. Allah bai goge wannan haƙƙi na ku zauna da matanku ba. Rage yawan tafiya, ka sa yara su rinƙa yi tun da girma ya zo. Ka ajiye matarka, ka turke ta da ci da sha da komai, amma ba miji a shimfiɗa. Shi yasa wani lokacin zaka ga irin wannan mazajen, sai kaga matan suna neman maza waje. Tana neman mai gadinta, Allah kiyaye. Tana neman mai mata shara, Allah kiyaye. Tana neman abokin mijinta, Allah kiyaye. Wata ma an samu ta nemi dan mijinta, dan kishiyarta. A'udhu billahi. Me yasa? Saboda mijin baya biya mata bukata, mai yawo ne. To shi ma wannan, in akwai murnar an samu kuɗi, in akwai murnar ana samun kuɗi, in akwai murnar ana samun wadata da rufin asiri, to kuma akwai matsala. Ta rashin biya wa mace buƙatar ta, za a iya samun kuskure da ɓacin rai, a je a dasa maka ɗan da ba naka ba a cikin gidanka. Da kuma wanda yake aiki, sai mutum ya ajiye matarsa a wani gari, shi yana wani gari, su ma sun kasu kashi-kashi. Akwai wanda yana da halin da zai kama gida, amma uwarsa sai ta ce, ba, ko ka zo ko kashe kuɗinka, ka rinƙa zuwa kawai ka rabu da ita. Hajiya bai kamata ki hana ɗanki ya kama gida ya ɗauki matarsa ya zama tare da ita ba. Miji sai ya zauna bai zai zo miki ba sai bayan wata uku, wata huɗu. To ko jihadi aka tafi wata huɗu, Annabi cewa yake maza ku koma gurin matanku, saboda kula da haƙƙin mace. Amma wallahi akwai matar da ta ce shekara biyu yake zuwa, kin san rabon kwanan ta shekara biyu idan ya luluka ya tafi muwartata sai mu wadi shekara biyu inda wannan ai akwai damuwa nace yanzu hajiya a haka ake hakura tace to mallan ya zamu yi yanzu wannan idan aka ce matan nan tana neman maza ai ba mamaki nace kuma wallahi abinda zai baka mamaki mallan wallahi idan yazo baya ya huce sati daya nace ki rike shi ki sa igiya ki daure shi tabau ki hana shi fita zalunci ne wannan ba daidai bane tace in ka ga na samu ciki to shekara biyu ta yi in Allah ya rubuta alakar a shekara biyu sai a samu ciki kuma ya banne da kaya in tazurubtu sai na yayi dan zai dawo na rantse muku da Allah daya wannan abin da nake gaya muku Allah shine shaida yana faruwa akwai matar da tace min wallahi mallan yau tsakani na da miji na shekara 20 nace bataye tace wallahi yana raye a ina kike tace ina gana shi kuma yana kasa kaza shekara 20 nace to me ya faru tace mallan wallahi labarin yana da tsawo nayi kullun cewa ke bade zan zo bade yau shekara ta 20 tace kuma mallam magana ta gaskiya hakuri na ya kare na gaji an min wa'azi an ja min aya an ja min hadisi na bi amma shekara 20 ko a gaban Allah zan iya kafa hujja da ita cewa na yi hakuri nace gaskiya ne yanzu za ku yadda da wannan to akwai masu yi tace kuma muna waya da shi ran da ya ga dama sai ya kashe wayar mu gama nema watanni ba ma samu shi ya kuke ci kuke sha tace wallahi tallahi mallam baya turo mana komai sana'a na kama da ni da ƴaƴana fafur iyayena masu karamci sun ce ba za a kashe auren batun da bai mutu ba kuma bai ban takarda ba nace ni kam da ni alƙali ne da sai na kashe auren nan murus sai na kashe kabari ma na burne shi ba dadi yanzu wannan yana da wani baki a gidansa yana da wata doka yana da wani umarni da zai bayar ya isa ya ce ayi ko ya hana a hannu ƴaƴanka ba su san ka ba ka haramta wa ƴaƴanka ubansu ka haramta wa matarka mijinta ba mutuwa kai ba Allah na tuba wannan kam ai da makwanci yayi aka binne shi kawai kike ta kaba kika gama ko zaman ta kaba ne ai wata hudu ne da kwana 10 maza ku ji tsoron Allah wani kuma tsiyarsa yana raye din yana garin wanda ma baya nan saboda masifar da zai shuka miki wata tace wallahi in yayi tafiya mun fi samun natsuwa in dai da kudin cefane da na abinci yaje ta zaman sa a can saboda gashi tace ba dadi bai da dadin sha'ani amma ya zamu mun tara yaya ya tara mun yaya yimo ku gyara halinku maza ku ji tsoron Allah dan haka yau darasinmu na farko shine menene hikimar halittar ya mace kamar yadda aka gaya mana hikimar halittar na Hawwa'u da mijinta Annabi Adam insha Allah bi idhnillahi ta'ala gobe zamu dora da bayani akan wata matar cikin matan Annabawa wanda ba wannan ba abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuɓan harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wataala zamu tsaya anan idan akwai tambayoyi sai mu amsa idan kuma babu sai mu yi sanarwa mu yi addu'a wa bi hadha alqadri kifaya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala